بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda shine yammacin 24 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Afrilu shekara miladiya ta 2024, daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab, wanda aka fi sani da suna dandali a nan tunin wadan Zaria a Nigeria, inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Wannan darasi na biyu kenan cikin tafsirin suratu Al-Buruj. Za mu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همه ونفسه ونفسه وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فَعَمَلُوا لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بل هو قرآن مجيد في لوح
نعم أجيا من فارا تتوناوا أشكي ون سورة game da abin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari na utila ashabul ukhdud annari zatil waqud, cewa Allah ya labarta mana abin da ya faru na zaluncin da wasu sarakuna suka yi, wanda sarkin Yemen, wani sarki na daular Tubba ta Yemen wanda ake ce Mazun Was, ko wannan sa ya sa an tona rami, an gwalala wuta, an ta zuba mutane a ciki. Labarin da ake bayarwa an ce sama da mutum 200,000 ne aka kona a cikin wannan rami. Shine Allah yake labarta mana yana la'antar waɗannan azzalimai. Allah ya ce kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Sai Allah ya ce wa ma naqamu minhum, babu abinda yasa suka yi ma mu'minan wannan wato azabar, wannan kamu da wannan cutarwa, illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, laifin su kawai saboda sun ce sun yi imani da Allah. Mun sarkin ya sa a dinga shela cewa wanda yake so ya tsira da ranshi to ya dawo ya shiga addinin Yahudanci, domin shi ya riga ya zama ba Yahudi. wanda ke so ya tsira da ran shi to ya zama ba yahudi in ba haka ba sai dai a halaka ka saboda haka ya musu wannan zalunci ne sanadiyar kawai dan sun yi imani da Allah al-aziz wanda yake magwayi al-hamid wanda yake abun godiya a wajen bayin sa na gari allazi lahu mulku as-samawati wal-ard Allah wanda yake da mallakar sammai da ƙasa wa huwa ala kulli wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah shine mai shaida akan komai kamar yadda Allah yake faɗa a wanoje kenan cewa qul ya ahlul kitabi hal tankimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl Allah yace ka ce ma ahlul kitabi shin akwai wani abu da kuke jin haushin mu akan shi kuke zaluntar mu akan shi in banda kasancewar mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abinda Allah ya saukar yanzu da wanda ya saukar tun da wa anna aktharakum fasiqun kuma dan mafi yawan ku mutanen banza ne a cikin suratul maida kenan haka Allah yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ka ambata wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka kafirai suna shiri dan su kama ka su zaunar da kai ko su kashe ka ko su daure ka haka duk dai ire-iren waɗannan ayoyi alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah cikin suratul hajj kenan ko waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ba tare da sun yi wani zalunci ba sai dai kawai dan sun ce allah ne ubangijin to wannan ita ce siyasar kafirai suna kiyayya da mu'minai dan imanin ne kawai inda zaka bar imanin zasu bar kiyayya da kai zasu ma jawo ka a jiki su nuna cewa kai nasin zaka kiyayya su kawai akan imani da mu'minai suka yi akan haka suke kin su al-aziz shine wato Allah wanda yake da tsananin kamu ga waɗanda suka saba mishi wanda yake mabuwayi ya buwayi duk wani wanda yake mabarnaci shi kuma al-hamid wato wanda yake abin yabawa a wurin masoyansa dan haka Allah ya ambaci sunaye guda biyu anan wanda kowane suna yana wakiltar wani aiki da ya shafi abin da ke cikin sura Allah yayi alƙawarin sai ya dauka fansa akan kafiran nan bisa zaluncin da suke wa mu'minai shine aikin al-aziz mabuwayi Allah kuma yayi alƙawarin sai ya sakan kawo mu'minai har su ta yabawa suna ta godiya dan haka aka cike ayar da cewa wallahu aziz innahu huwal aziz ina ne muka samu lafazin al wannan lafazin illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid na'am illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid to shi kuma da yace wa ma naqamu an-naqma ana cewa an-naqma ana cewa kuma an-nikma ai mata wasali kasa ita nunun din ana kuma cewa al-intiqam shine kamar da suka ce al-mukafa'atu bil-uquba shine daukar fansa ko ramuwar gayya ko yin sakamako amma ta hanyar azaba sawun wannan azabar ta magana ce ko ta aiki wato cutarwa ne da baki ko cutarwa ne da hannu ko kisa ko raunatawa to abinda suka dinga yi ma mu'minai kenan to kuma wannan aya din ta zo a matsayin cikon bayani game da waccan kissa ta ashabul ukhdud har ila yau kuma tana ishara zuwa ga abinda kafiran makka suka dinga yi su ma na zalunci kamar da zamu zo mu ji da Allah yake cewa innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat lalle waɗanda suka azabtar da mu'minai mata da kuma mu'minai maza thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannama suna da azabar wutar jahannama a lahira walahum azabul hariq a nan duniya kuma suna da azabar gobara ɗaya daga cikin fasarorin kin al-hasan al-basri yake cewa unzuru ila hadhal karami min allahi ta'ala kamar da ibnu kathir ya kawo yace kalla irin wato karamcin Allah madaukakin sarki hum qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uhum ila at-tauba sun kashe masoyan shi sun kashe masu tsoron Allah, amma Allah ya kiraye su ya ce thumma lam yatubu, ba zai musu azaba ba sai in ba su tuba ba. Duk da wannan zaluncin da suka yi, da za su tuba su dawo su bi addinin Allah, la wajadullaha tawwabar rahima, da za su samu Allah mai karban tuba ne ko mai rahama ne. Saboda haka Allah ya ce innal ladhina fatanu almu'minina, waɗanda suka zalunci mu'minai maza da mata, almu'minina walmu'minat, thumma lam yatubu, sa'annan ko ba su tuba ba, falahum azabu jahannam, wannan sa da azabu jahannama, walahum azabul hariq, azabu jahannama a lahira, azabul hariq a duniya, wal jazaa'u min jinsil amal. Abin da ya faru kamar yadda wasu malaman tarihi suke faɗa shine wancan sarki wanda aka ce hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud idh hum alaiha qu'ud, suna zauna a bakin wutar, hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, ya sa an kafa mishi wata rumfa ta alfarma, ya zauna akan kujera ta alfarma nesa da wutar, yana kallon abin da ke faruwa, yana dariya, yana jin daɗi. To Allah cikin ikonsa wannan wuta sai ta fi ƙarfin masu kontrol ɗinta, da haka har ta fito daga cikin ramin, ta cinye inda yake da shi da karagata shi, ta kashe mutane da yawa a cikin mabiyan shi, shi ma an ce da ƙyar ya kai labari. Shi ne walahum azabul hariq, azabar gobara. Da sun yi wuta sun zuba ta a cikin rami suna kontrol ɗinta, yanzu kuma ta fi ƙarfinsu har ta cinye inda suke takama da shi ko inda ba sa so ta cinye, ta cinye abin nan ɗinsu, karagarsu da wurin zamansu da kayan kwalliyansu, ta kuma halaka wasu daga cikinsu. Shi ne walahum azabul hariq, a bisa malaman tarihi da malaman tafsiri wanda suke faɗan haka suke fassarawa. Wasu kuma suka ce a azabul hariq a lahira ne, ƙarin azaba akan azabar jahannama, wato wata wuta ce wata ke cinye komai ba ta barin komai. Suka ce ai a nan duniya abin da ya faru ai shi ba ta ƙona shi ba, ko da yake wutar ta kubuce musu ta fi ƙarfin kontrol ɗinsu, amma shi asalin sarkin ba ta ƙona shi. Akwai mutum ɗaya da ya tsira a cikin musulmai da aka yi nufin ƙonawa, wanda ya ɗale kan dokinsa ya tsere, sukai su kama shi ba su kama shi ba. To da ya tsere sai ya tafi ya samu sarkin Habasha, wanda yake wakiltar wato sarkin Habasha a ƙasar Yaman. Kuma lokacin Yaman tana ƙarƙashin mulkin mallakan sarki a Najashi na Habasha. Sai ya marmaza ya je ya gaya masa cewa ai ga abin da yake faruwa, ga zaluncin da yake. Shi kuma nan da nan ya aika da labari zuwa ga mai gidan shi wanda shi ne sarkin Habasha a Najashi. Nan da nan ya aiko sojoji waɗanda suka zo runduna mai yawa, suka overtaking ɗin wannan gari na Najran, suka kama wannan sarki suka yi ta azabtar da shi har ya halaka a hannunsu. To kuma dai me ya faru? Fassara dai ɗayan biyu, ko dai ya zama azabul hariq, azaba da suka fuskanta ta gobara a nan duniya, ko kuma ƙarin azaba akan azabar jahannama wacce za a yi musu a lahira. Allah ta dare mu. Allah yake cewa falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Al hariq ko dai ya zama kiran suna ne na ɗaya daga cikin sunayen jahannama, kamar yadda muka faɗa, kamar yadda kuma wasu malamai suka fassara, ko kuma kamar yadda aka faɗa game da wancan. Wannan aya duk ta sauka ne akan waɗancan mutane, amma aya ce da ta game ga baki ɗaya. Duk wanda ya fitini muminai ya azabtar da su, to ya jira irin wannan azaba da Allah ya yi alkawari. Da haka za mu ga cewa ai irin wannan ɗabi'ar ta azabtarwa an yi ta, kuma an ci zarafin muminai ta hanyarta a Makka. A farkon musulunci akwai almustad'afuna minal muslimina, wato musulmi masu rauni, waɗanda aka samu manyan kafiran Makka suka dosa azabtar da su. Akwai manyan kafirai irin su Abu Jahl, irin su Umayyah ibn Khalaf, irin su Safwan ibn Umayya, irin su Al-Aswad ibn Abd Yaghuth, irin su Al-Walid ibn Mughira, sun ta azabtar da musulmai masu rauni. irin suwaye musulman masu rauni kamar Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu wannan ladani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da ya kasance bawa ne na Umayyatu dan Khalaf Umayyatu dan Khalaf ya azabtar da shi azaba mai yawa ya shanya shi a rana ya daura masa dutse akan kirji ya dinga nuna mishi wani karamin gunki yana cewa dolan shi ya imani da wannan gunkin shi kuma yana cewa kai Ahad Ahad tun yana fadi har ya kasa fadi sai da sayyidina Abubakar Siddiq yazo ya kwaso kudi masu yawa yazo ya fanshe shi ya yanta shi haka akwai Abu Fukaiha wanda shi kuma bawa ne Abu Safwan dan Umayya shi ma an azabtar da shi azabtarwa mai yawa duka da dauri da yunwatarwa da daura masa kayayyaki masu nauyi haka akwai Khabbab dan Arat Al-Khabbab ibn Arat shi kuma sahabi wanda yake cikin masu rauni bawan wata mata mai suna Ummu Anmar wanda ita ma azzalima ce ta nuna wa sarki hakanan Amaru dan Yasir da mahaifiyarsa da baban shi da ƴan uwansa wanda dukannin su bayi ne na wani mutum mai suna Abu Huzaifa ibn al-Mughira sai wakilta Abuja yace ya hora su a wajen wannan horo har aka kashe iyayen har kuma shi Amaru aka tirsasa mishi sai da ya fadi kalma ta batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka sake shi akwai kuma Amir ibn Fuhaira wanda shi kuma ya kasance bawa ne a gun wasu mutane cikin kabilar Banu Tamim shi ma sun azabtar da shi azabtarwa mai yawa wannan kaga cikin al-mu'minina alladhina fatadu al-mu'minina hukumar mu'minai mata kamar ita Sumayya mahaifiyar sayyidina Ammar wanda aka ce sun dinga taka mata karfe mai zafi a cikin al'aurata sai da aranta ya fita akwai wata mata mai suna Hamama ita ce mahaifiyar Bilal radiyallahu anhu wa anha ita ma ta sha azaba mai tsanani akwai wasu mata guda biyu wanda suke bayi ne na sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin yana kafiri bai musulunta ba shi ma ya azabtar da su azaba mai tsanani suna nan dai da yawa akwai waɗanda tsananin azaba yasa sai da suka yi ridda suka ban musulunci a wannan karo irin Al-Haris ibn Rabi'a irin Ali ibn Umayyah ibn Khalaf irin Abu Qais ibn Al-Walid irin Al-As ibn Al-Munabbi da wasu dai waɗanda malaman tarihi suke ambatar su wanda tsananin azaba ya tirsasa musu sai da suka dawo daga bin musuluncinsu to duk waɗannan suna cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu lalle waɗanda suka fitinu mu'minai maza da mu'minai mata sannan basu tuba ba falahum azabu jahannam waɗannan suna da azaba ta jahannama walahum azabul hariq kuma suna da azaba mai konawa ko azaba ta gobara haka kuma duk waɗannan kafiran haka suka mutu akan kafirci dai dai ne aka samu Allah ya musu baiwar musulunta kamar sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a farkon al'amari ya daga cikin manyan Qurayshawa wanda suke azabtar da na ƙasa da su wanda suka takura wa masu rauni amma daga baya Allah ya mishi ni'ima ya musulunta kuma kowa ya san waye Umar a cikin musulunci radiyallahu anhu sai Allah ya ce innal ladina amanu haka ne go wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu dhalika al-fawdul kabir Allah ya ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da ran tashin al-kiyama wa amilus salihati sannan suka aikata aiki na gani suka yi guzurin imani da ayyuka na gani tun daga kan farillai da wajibobi da mustahabbai da sauran ayyuka na gari wanda ke gyara alaka tsakanin bawa da ubangijinsa da wanda ke gyara alaka tsakanin bawa da ƴan uwansa bayi wannan Allah ya ce lahum jannatun suna da ainihin aljannai da yawa tajri min tahti al-anhar wanda koguna ke gudana a ƙarƙashin su wannan kogunan da aka ambata a cikin fadin Allah anharun min ma'in ghairi asil wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa qurama ko kuma koguna iri daban-daban har iri hudu. Akwai na ruwa wanda yake bai lalace ba, akwai na nono wanda bai canza ɗanɗano ba, akwai na zuma, akwai na giya. To su ne tajri min tahtihal anhar, koguna suna gudana a ƙarƙashinsu. Allah ya ce zalikal fawzul kabir, wannan shi ne rabo mai girma. Kamar yadda Allah yake cewa wani waje, za mu ga duk inda ake magana a kan tsira a lahira, za a ambaci waɗannan abubuwa guda biyu: amanu wa amilu salihati, imani da aiki na gari. Wato tsayawa a kan tauhidi shi ne imani, kaɗaita Allah da watsi da shirka, kaɗaita Ubangiji a kan ayyukansa wajen bautarsa da wajen sunayensa. Sannan kuma sai a yi aiki nagari wanda zai ba mutum damar ya tsira. Duk inda ka kewaya cikin Alƙur'ani da cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka samu a hakan. Alal misali, kamar faɗin Allah cikin suratul Baqara, wa bashir allazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha allazi ruziquna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Allah ya ce wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati, kai albashir ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari. Anna lahum jannatin, cewa suna da aljannai tajri min tahtihal anhar. Haka kamar yadda aka ambata a can, anan ma ambata cewa tajri min tahtihal anhar, wanda koguna ke gudana ƙarƙashin aljanna. Allah ya ce kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, isan da aka azurta su da wani arziki, aka ciyar da su da wani ɗan itace a aljanna, sai su dinga cewa hadha alladhi ruziquna min qabl, ai wannan irin wanda aka bamu ne kafin yanzu. Allah ya ce wa utubihi mutashabiha, saboda za a dinga kawo musu ‘ya’yan itatuwan aljannan suna da kama da juna, da aka za su ga kamar wanda suka taɓa ci ne. Allah ya ce walahum fiha azwajun mutahhara, suna da mata masu tsarki, waɗanda ba sa haila, waɗanda ba su da nunkufarci, waɗanda ba su da jahilci, waɗanda suke tsarkaka. Allah ya ce wahum fiha khalidun, kuma masu dawwama ne a cikin wannan aljanna. Haka Allah ya faɗa. Haka in ka tsallaka cikin suratul Tauba, misali wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyiba fi jannati adnin wa ridwanun min Allah akbar. Allah ya ce zalika huwa al-fawzul azim. Zaga suru ayoyin suna kama da junansu. Allah ya ce yayi alƙawari masu ware, alladhina amanu wa amilus salihati, wanda suka yi imani kuma suka aikata nagari, zai ba su mene? Jannatin tajri min tahtihal anhar, aljannai waɗanda koguna ke gudana ƙarƙashinsu. Allah ya ce wa ridwanun khalidina fiha, suna da wama a ciki, wa masakin tayyiba, da gidaje wanda suke masu daɗi, masaukai masu daɗi, fi jannati adnin, a wata aljanna da ake ce mata aljanna adn, wa ridwanun min Allah akbar. Allah ya ce kuma zai ba su yadda daga gare shi wacce ta fi komai girma na darajar lada. Allah ya ce zalika huwal fawzu al-azim, wannan ita ce babban rabo, kamar yadda aka ce a can zalikal fawzul kabir. Haka nan in ka ɗauka kuma cikin suratul Ibrahim, Allah ya ce wa udkhilal ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi idni rabbihim. Allah ya ce tahiyyatun fiha salam, za a shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari cikin aljannai waɗanda suke ƙarƙashinsu, koguna suna gudana da izinin Allah Ubangijinsu, za su dawwama a ciki. Gaisuwarsu a ciki shine aminci, aminci. Haka nan in muka tsallaka cikin suratul Ankabut, Allah yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari, za mu ba su wasu ɗakuna da gidaje aljanna, wanda a ƙarƙashinsu koguna suna gudana, madalla da irin wannan lada da Allah yake bayarwa. haka a cikin suratul targhabun Allah yake cewa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati, wanda ya imani da Allah yayi aiki nagari Allah zai gafarta mai zunuban shi, sai Allah ya ce wa yudkhiluhu jannati, kuma ya shigar da shi aljannai tajri min tahtiha al-anhar, wanda koguna suke gudana a kasanta khalidina fiha, wanda za su dawama a ciki abadan, zalika al-fawdul azim. To wannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda suke bayani akan sharadin shiga aljanna, imani da aiki nagari. In an shiga dawama ne, lada ne mai yawa, karkashin aljannan akwai koguna masu gudana na ni'ima iri daban-daban da Allah yake baiwa bayinsa. Saboda duk wanda yake so ya ainihin wato samu tsira, abu na farko da zai rike shi ne imani. Imani za ka rike shi ne abu na farko, baka mallaki wani abu da ya kai shi daraja a duniya ba. Me ma'ana ka rike imani? Ya zama kana da lafiyayyen tauhidi, kayan imani da Allah maɗaukakin sarki shi ne mahalicci, kuma shi ne ya cancanta a bautata mishi, kuma shi kadai kake bautata masa. Sannan ka gaskata Allah a cikin duk abin da ya aiko manzanni da annabawa, ka gaskata samuwar mala'iku a matsayin masu yi wa Allah hidima da ayyuka, da aljanna da wuta a matsayin wurin sakamako da Allah yake bayarwa. Ka yi imani da dukkanin littattafan da Allah ya saukar wa annabawansa jumlatan wa tafsiran, waɗanda Allah ya ambata da waɗanda ya dunkule su bai ambace su dalla-dalla ba. Sannan ka kore duk wani abu da yake alaƙa da shirka, shirka a cikin rububiyya, shirka a cikin uluhiyya, shirka a cikin asma'u was sifat, shirka a cikin mutaba'a. Wannan sinadari na imani shi ne abu mafi daraja da duk wani mutum zai iya mallaka. Rasa shi kuma ita ce asalin tsiya da taɓewa da talaucin da mutum zai samu kansa a ciki. Wannan shi ne ɓangare na farko kenan, mutum ya samu imani nagartacce. Ɓangare na biyu shi ne ayyuka nagari. Ayyuka nagari suna nufin wato dogewa a wurin ɗa'a da biyayya ga Allah da guje ma abubuwan da Allah ya haramta da neman gafara Allah akan abin da ya faru na zunuban da mutum ya aikata. Allah ya wajabta ibadoji wanda suke farilla, to ka dage wajen aikata su, sallah, azumi, zakka, aikin haji da sauran ibadojin da suke na wajibi. Sannan akwai ibadojin da suke na mustahabi, wanda suke na sunnoni, wajibi ne su ma ka ci gaba da dagewa wajen ganin ka kawo su, ka aikata su yadda Allah ya ce ai. To wannan shi ne kulasar abin da ake nufi da aiki nagari. Alaƙarka da Allah ta gyaru, hakanan alaƙarka da bayin Allah ka gina ta a bisa abin da Allah ya shar'anta na ihsani da kyautatawa da ba da uzuri da yin ainihin wato taimako da neman yardar ainihin Allah cikin taimakawa bayinsa da yi musu nasiha. To bari mu ji wasu daga cikin fa'idoji da ke wannan gaba kafin mu tsallaka. Daga farkon sura zuwa wannan waje mun ji Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da abubuwa daban-daban. Mun sha maimaita cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki yana da damar yi rantsuwa da abin da ya ga dama, was-sama'i zatil buruj wa yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Sannan kuma mun ji labarin da Allah ya blabarta mana tare da la'anta da yayi game da wasu shuwagabanni da sarakuna azzalimai wanda suka dinga azabtar da mutane ta hanyar ƙonawa, ta hanyar wato sanya su a cikin wuta. Allah madaukakin sarki bai halasta wani bil adama yayi ma wani dan uwan shi azaba da wuta ba. Wuta ta Allah ce, shi kadai ya cancanta yayi azaba da ita. Mun ji cewa kuma wato irin wannan azaba, irin wannan hali na ta'annati ba su ɗaya ba, ba su biyu ba, ya taɓa faruwa da wasu mutane. Wanda alqur'ani yake bayani a nan shi ne wanda ya faru gab da zuwan musulunci a ƙasar Yemen. Labarin da muka ji game da sarki wanda ake ce mishi Zunuwas, wanda ya zama bayahude ne azzalimin sarki, wanda Muslim ya ruwaito hadisi game da wannan kissa, shi ne hadisin da muka ambata na Suhaib ibn Sinan. Sannan kuma kissa tana nan a cikin littattafan tarihi da littattafan hadisi da littattafan tafsiri. In ka koma cikin tafsiri Ibn Kathirin ya kawo labaran. Al-Imamu Muhammad ibn Ishaqa da littafin Sira da Magazi ya hakaito a cikin littafin shi na Sira cewa a zamanin Sayyidina Umar ɗan Khattab wani mutumin ƙasar Najran ya sayi wani wuri wata gona ko wani fegi yazo yana so zai yi gini sai suka zo suna haƙa fandisho na katanga sai suka tarar da wani rami kamar daki saboda sai suka fasa shi sai suka tarar da wani yaro a zaune da jikin shi lafiya lau ya sa hannu ya dafe goshinsa ko kirjinsa inda aka harbe shi da suka cire hannun sai jini ya cigaba da bulalowa daga wajen kamar yanzu aka harbe shi kuma jikin shi lafiya lau babu alamar wato ridewa ko lalacewar jiki a lokacin suka tsorata suka firgita sai suka kira wasu masana ko wasu masu shekaru sai suka ba su labarin cewa lalle wannan ramin da aka rufe wancan algulam din ne wannan gulam da ake cewa amanna bi rabbil gulam ana tsammanin wannan gawar shi ce Allah ya preserve din ta bace komai ba wallahu a'lam har ila yau a cikin wannan gaba mun ji wato bayani game da ahuwa Allah da rangwamansa da yadda Allah yake kiran mutane waɗanda suka aikata laifuffuka zuwa ga su zo su tuba wato fadin Allah innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minati sai Allah yake thumma lam yatubu Allah yana da karfin ya hukunta su ya halakar da su ya daidaita karfin su nan take amma ya ba su damar tuba yace thumma lam yatubu sai in sun mutu ba su tuba ba saboda Allah madaukakin sarki yana da karamci da aguwa da tuba da yake karba na bayinsa idan sun nemi tubarsa wannan yana karamcin Allah ubangijinmu da fadin rahamarsa sannan mun ji an ambaci cewa allazina innal ladina fatalul mu'minina sai aka ambata aka ce wal mu'minat inda an takaito akan al mu'minin al mu'minun har yanzu ma'anar shi yana daukar maza da mata domin jami'i na maza mata suna shiga cikin shitilka'iyyan amma me yasa Allah madaukakin sarki ya furta mata karara yace wal mu'minati malamai suka ce dan nuni zuwa ga cewa wannan jarabawa da fitina da mutane suka shiga a zamanin nan da suka wuce bata tsaya akan maza kawai ba wanda wannan yana ishara zuwa ga tsananin zaluncin su sarakuna cewa zaluncin su bai tsaya akan maza wanda suke masu ƙarfi sojoji wanda suke rashidai ba a ya tsallaka har zuwa kan mata kamar yadda muka ji a hadisin Muslim cewa wata mata mai shayarwa ce ma tana ba ɗanta mama ta zuwa ta shiga ta tsaya tana tunanin ta shiga ko kar ta shiga dan ya bude baki ya ce mata ki shiga ya mahaifiyata innaki la alal haqq kaga kamar yadda Allah ya furta cewa wal mu'minat kuma hadisi mai bayyana cewa akwai mata a ciki sannan kuma ta bangare na biyu dan mu san cewa wato mata su ma suna da gudumawa da za su iya bayarwa ko da suka bayar a can baya wajen haɓakan musulunci kuma ana samun mata wanda suke jajirtattu akan addinin musulunci ko mun kunci ko mun wahala ba sa yin ridda kamar yadda kuma muka ji game da waɗancan mata mustad'afat al-mustad'afat cikin matan mutanen Makka waɗanda azzalumuncin suka dinga wato azabtar da su to anan kuma har ila yau akwai wani reshe na magana shine cewa aljanna kamar yadda muka ambata daga wasu ayoyi to tana wanzuwa ne ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari wanda duk bai yi imani ba bai aiki nagari ba to aljanna ba ta shi bace dole sai da imani koda kuwa aikin bai kai ba ana iya samun mumini wanda yake aikinsa bai kai nagari ba aikin shi ya gaza to imanin shi na iya kwatarsa ta hanyar ceto ta hanyar gafara Allah ta hanyar afuwa da Allah madaukakin sarki yake yi ta hanyar wato irin abinda Allah madaukakin sarki zai yi na ceto da kansa ko ya ba mala'iku da annabawa da salihan bayi da sauran mutanen kirki dama da za a ba su ceto wasu kuma cikin mu'minai din da suke da imani har sai ma an shigar da su jahannama an gora su gwargwadon zunubansu daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya samu musu mafita. Saboda haka imani da aiki nagari su ne kadai hanyar tsira ga dukkanin bawa. To baya ga wannan kuma sai batu game da al-ikrah. Wadannan bayin Allah da aka bada labari cewa an kona su da ransu, an ba su dama cewa a cikin ku wanda yake so ya dawo Yahudanci zai tsira, amma sai suka zaɓi cewa su ba za su dawo Yahudanci ba, sun zaɓi a kashe su da imaninsu. To akwai ƙa'ida, akwai mas'ala sananniya a fiqhin musulunci, ita ce ake ce mata ahkamul ikrah, wato hukunce-hukunce da suka shafi tirsasawa mutum ya aikata abin da bai niyya ba. Al-ikrah asali shine adzabtu alal insan, ay pressurizing din mutum bi wasilatin murhiba, ta hanyar tsoratarwa au bi tahdidin, ko ta hanyar yin kashedi da ijbarihi ala an yaquma bima bi tasarrufin mumtana'in minhu, a tirsasa mishi ya aikata aikin da bai niyya ba. Wannan yana daga cikin definition da suka bayar na ikrahi. Al-Imam Ibn Hajar ya bada definition, yake cewa huwa ilzamul ghairi bima la yuridu, a tirsasa wa mutumin da aka fi karfin shi ya aikata abin da bai niyya ba. Kamar a tirsasa wa mutum a ce sai ya zagi Allah, a ce sai ya yi wa gunki sujuda, a tirsasa mishi sai ya sha giya, a tirsasa wa mace a yi mata fyaɗe, a tirsasa wa mutum ya zagi Allah ko ya zagi iyayen shi, ko a ce dole sai ya saki matar shi, ko dole sai ya sa hannu a wata takarda ya saida wani abin da bai niyya siyarwa ba, at gun point ko wani abu makamancin haka, ta dai abubuwa da yawa, ko a ce ya bada wata shaida ta ƙarya wanda ba haka ba. Irin waɗannan tirsasawan suna da hukunce-hukuncen sananu a fiqhin musulunci, su ake cewa al-ikrah. Al-Imam Ibn Taymiyyah yana da littafi musamman ka'idatun fil ikrahi, wanda tana cikin majmu'ul fatawa. Malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan haka, kamar Ibn al-Qayyim, kamar shi kanshi Ibn Hajar, da malamai da yawa na zamani, ka'idoji da suka shafi tirsasawa. To akwai sharuɗa da sai idan sun tabbata sannan ake iya kiran abin da sunan tirsasawa. Daga ciki akwai ya zama cewa wanda zai tirsasa maka ya fi ƙarfinka, yana da ƙarfin sultani, ko ƙarfin makami da ke hannunsa, ko zaluncin da aka san yana yi, kamar ɓarayi ko ‘yan fashi ko wani azzalimi ko wani makamancin haka. Na biyu kuma ya zama sun tirsasa maka da abin da gaske ne tirsashen, wato ko ka yi abin da suke so, ko su kashe ka, ko su raunata ka, ko su ƙona maka dukiyarka, ko su ci zarafinka. Sannan ya zama cewa kuma abin da ake cewa ka yi abu ne wanda ba ka son yin shi, shi ne ya zama tirsasawa kenan. Sharuɗa da suka ambata dai kala daban-daban. Sannan wajen hukunci, dukkanin malaman musulunci, ko ka ce mafi yawan malaman musulunci, sun tafi a kan cewa al-akhdhu bil azima afdal. Idan aka tirsasa ka aka ce ka aikata wani abu na saƙo, ko wani abu na zunubi, ko wani abu da ya saɓa wa ra'ayinka, kai taurin kai ka ce ba zan aikata ba har a kashe ka akan addininka, ya fiye maka falala kai a wurin Allah, ya fi girman lada. Saboda akwai hadisi ƙarara da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani sahabi, da sahabin ya take tambayar shi me zan aikata idan an tirsasa mini, Annabi ya ce Allah tushrika billahi wa in qutita wa in hurrikta, kar ka yadda ka zagi Allah ko kai shirka, ko da kuwa za a yanka ka gunduwa-gunduwa, ko da za a sa wuta a kunna maka a jikinka ta ƙona ka. Kuma kamar yadda muka jadi su cewa a zamanin da akan kama mutum a ce ya zagi Allah, amma ya ki a sa zartu a tsakiyar kanshi, a yi ta gigarawa, a fasa ƙoƙon kanshi, a tsaga jikinshi har jikin ya faɗi gefe guda-guda biyu. To haka su ma waɗannan mutanen suka yi riƙo da wannan azima, aka ce su bar addinin Allah, suka ce ba za su bari. To wannan shi ne al-akhdhu bil azima. Saboda haka da wani zai tirsasa ka ya ce sai ka yi wata ɓarna, idan zaka iya jajircewa har ranka ya fita to wannan shi yafi maka falala wannan shahada ce wannan martaba ce a wurin Allah game da kai to amma idan ba zaka yin haka ba shari'a ta baka zabi qur'ani ya ambaci ishara izuwa ga haka mafadin Allah wa malakum alla ta'kulu mimma dhikrasmullahi alayhi wa qad fussila lakum ma hurrima alaykum sai Allah yace illa ma maqurtum sai abin da ya zama muku tilas kuka rasa yadda zaku so kinai da aka tirsasawa mutum zai iya cin abin da bai halasta ba idan mutum ya shiga cikin tirsasuwa zai iya aikata abin da asali bai halasta gare shi ba haka nan da fadin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka malamai suka ce wannan ma yana nuna zuwa ga halascin wannan ainihin wato daukar ruksa haka nan kuma kamar da fara kissa sayyidina Ammar dan Yasir da aka ce sai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa yadda zai ya ji azaba ta yi azaba sai ya furta abin da suke so ya furta amma sai ya zo yana kuka yana nadama ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi ba komai gobe ma idan sun tirsasa ka kayi abin da suke so don ka tsira da ranka shine Allah ya saukar da man kafara billahi ba'da imani walakin man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wanda ya furta kalmar kafirci amma bayan an tirsasa mishi ne alhalin zuciyarsa tana nan cike da imanin Allah ya ce walakin man sharaha bil kufri sadra wanda yayi laifi shine wanda zuciyarsa ta anshi kafirci ta yadda fa alaihim ghadabun min Allah ko wadannan akwai fushin Allah tare da su walahum azabun azim cikin sotin nan saboda kai da ka tirsasawa mutum yaga babu yadda ya iya shi kuma iya abin da yake ihtimali kenan to zai iya daukar ruksa shine ya ainihin wato furta abin da aka ce ya furta ko ya aikata abin da aka ce ya aikata alhalin zuciyar shi tana cike da imani to anan ma malamai suka fi sake yin wani sabani cewa ya halasta mutum ya furta da baka amma bai halasta ya aikata aikin kafirci ba da haka bai halasta ya fadi ya sujuda wa gunki saboda an ce yi ba amma idan an ce ya fada da baka to zai iya faki cewa ya yarda da wani shine ubangiji wannan nan kuma wani gunki ne zai iya cewa eh ya yarda ya yarda ya karanta Qur'ani zai iya cewa eh ya yarda dan ya tsira da rayuwar shi amma fa muji cewa ruksa ce wato ruksa asali abin da bai kamata kai ba amma yanzu ka samu yanayin da yin shi ba zai sa a ruta maka zulubi ba kaman shan azumi ga mara lafiya da shan azumi ga matafiyi ruksa ce asali kana adult baligi bai halarta ka sha azumi ba amma ka samu kanka a halin rashin lafiya a halin tafiya kana iya ka sha idan kaga cewa shan zai maka amfani amma ko anan mai aka ce wa anta sumu khairul lakum ruko da azima shi yaji to haka ma anan to haka matar da aka tirsasa tirsasu izuwa ga yin zina aka tirsasa mata cewa aka bankare ta aka yi mata fyade ba yadda ta iya to wannan ta zama ita ma mustakraha ko kuma wadda wata bukata ta rayuwa ta tirsasa mata izuwa ga yin zina a cikin littafin al-imam al-baihaqi as-sunanul kubra baihaqi ya rawaito hadisai wanda suke nuna haka daga ciki a zamanin sayyidina umar aka samu wata mata da ciki ba ta da miji ana mutane sun taru ma kawai ana cewa a kashe ta a kashe ta har wasu sun fara jifanta sai ɗan hizba ɗan sanda suka zo suka tare suka kama ta suka kawo ta gun sayyidina umar mutane suka biyo baya suka taho suna cewa wallahi sun kashe ta umar ya ce me ya faru suka ce munafuka ce muna mata kallon mutum ya kirki ustaziya kawai sai aka ganta da ciki umar ya ce ke me zaki ce ta ce na kasance na tirsasu zuwa ga kishirwa kamar za ta kashe ni sai na fita bayan gari ina neman ruwa a wata rijiya sai na tarar da wani makiyayi na ce ya bani ruwa ya ce ba zai bani ba sai na sadaukan mai da kaina ta ce da na ji kishi zai kashe ni na yadda yayi mu'amalance ni shine ciki ya shiga jikina sayyidina Umar ya tambayi sayyidina Abubakar a sayyidina Ali yace me kake gani yace khalli sabilaha fa innaha mustakraha yace karbi da ita wannan tirsa sa mata aka kuma wannan shine abin da ke cikin muktasarul kalil na malikiya saboda haka idan aka tirsa sama mutun ya aikata abin da bai niyya ba to a shari'a yana da window na tsira a hukunce-hukuncen duniya a hukunce-hukuncen lahira kuma al'amarin shi yana ga Allah Allah ne ya san zuciyarsa saboda haka da za a samu wani a cikin barayi ɗan fashi a gane cewa tirsasa mai suka yi ya shiga cikinsu yana da defense a musulunci ban sanya yake a abin nan a panel code na Najeriya wannan sai da tambayi lauyi ban sanya yake haka mutumin da aka tirsasa mishi ya sha giya ko da yayi marisa wasu su kama shi da karfin tsiya su tiddila ne giya a cikin bakin shi ya sha to alƙali ba zai mai hukuncin mashayin giya haka mutumin da aka tirsasa mai da rana tsaka da Ramadan aka karya mai azumin sa wasu ƴan ta'adda su kama shi su danne shi su dura mai abinci a baki idan zai iya rufe bakin shi har sai ya mutu bai ci ba to yafi mai alkhairi amma idan suka fi karfin shi sai suka dura mai abinci to shikenan azumin shi yana nan bai kare ba haka mutumin da aka tirsasa mai sai ya saki matar shi ce dole ya sake ta koda ko wanda suka tirsasa mishi iyayen shi ne idan a cikin zuciyarsa bai yarda da wannan sakin ba sakin bai yi ba Imam Malik ya ba da fatawa akan haka kuma akan haka ne ma har aka buge shi wanda yayi muƙaranan wannan fatawa da cewa duk wanda aka tirsasa mishi akan mubaya'a cewa ya goyi bayan halifa wali alalin zuciyar shi ba ta so wannan mubaya'an ba ta ratayi a wuyarsa ba to haka kuma mutumin da aka tirsasa mishi akan ba da wata shaida wannan shaida ba ta zama abin karɓa ba haka mutumin da aka tirsasa mai akan ya saida wani abu nashi kana da wani fili da ka mallaka ko ka gada sai wani mai kuɗi ya sa wasu ƴan ta'adda su zo su ma dukan tsiya a kawo maka takarda an riga an gama preparing ɗinta a ce ka yi signing ba kyauta ba ka bayar ba ana son dole sai ka siyar da ka ji bugu ka yi signing aka yi maka transfer ɗin kuɗinka na cinikin to kana da damar daga baya ka zo ka ce ni ban siyar ba saboda ka amsa ne under duress kuma kana da defense kana da case cewa wurin bai sayi ba wato hukuncin da aka yanke ta hanyar tirsasawa mutum ba akan san ran shi ba to hukuncin bai yi ba haka mutumin da ya tirsasawa ƴan shi baliga yayi mata aure ba da yaddarta ba idan ta je gun alƙali auren bai dauri ba fasku ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan matan mai suna Khansa to ta ce babana ya muna auren dole ba na so Annabi ya ce idan baki yadda ba aure ya warware ta ce saki za a yi ya ce la talaka fi ikirahin ai ba magana saki ai auren warwararre ne kawai sai in kin yadda sai ta ce to shikenan na yadda dan kada babana ya ji kunya ta yi mishi biyayya don kada kawai ya kunyata a cikin mutane amma da ta ce ba ta yadda ba aure bai yi ba saboda kai da ake baka ƴa alhalin ba ta so in dai ya tabbata tana da ikirahi ba ta yadda ba to auren fa akwai matsala gara kafin a tare ka je ka lallashe ta ka lallaba ta ta ba da consent ɗinta ka nuna mata cewa tunda babanki ya ɗaura miki wannan aure ke ki yi haƙuri mana ki masa biyayya za ki samu ladan biyayya to in ta ji wannan wa'azin ta yadda shikenan a lokacin ne sannan aure yayi to haka waɗannan ahkam da suke suna da yawa a cikin fiqhun musulunci kuma suna da rassa da lunguna masu yawa wanda masu shigansu masu kuka su gaskiya sai manyan malamai abin da yasa nake faɗan wannan saboda mu jahilai da talakawa da waɗanda muke da bid'atun musja mu gaugau muna yawan sa bakin mu a cikin waɗannan hukunce-hukuncen mu san kansu muna jawo kanmu zunubai unnecessary zunubai mas'ala ce da alƙalai da mujtahidai da manyan malamai su suke solve ta yanzu duk muna faɗan nazariyar ne kawai amma idan ya faru ni ma nan da nake magana yafi ƙarfi na wane ne dole sai manyan malamai idan yanzu ga wani hukunci ya faru irin haka, wata mata ta yi claim cewa kirsasa mata aka yi ta yi kaza, to waye zai yanke hukunci akan wannan matsalar? Manyan malamai. Akwai wata matsala guda ɗaya istisna'iya da malamai ba sa yarda da hukuncin ikrahi akan ta, ita ce mutum ya yi claim cewa an tirsasa masa ya kashe wani, to nan kam za su ce a'a, ranka bai fi nashi ba, haka sa maka bindiga aka ce kashe wani, to hukuncin shi ne sai dai kai ka haƙura a kashe ka. Amma idan ka kashe shi da tsananin wai ka kashe shi don ka tsira, to laifinka na laifin kisan kai ne, za ka wuce wuta ne kai tsaye idan ka je lahira. Saboda haka idan aka sa maka bindiga aka ce ka kashe wani, hukunci ɗaya ne, ba za ka kashe shi ba, saboda ranka bai fi nashi ba a gun shari'a. Ba ka da uzurin ka ce bari ka kashe shi in ya so kai ka tsira da ranka. To haka kuma wajen al-ikrahu ala zina, a gun malaman Hanabila ba su yadda cewa za a iya tirsasa wa namiji ya zina ba, suka ce in dai har ya ji motsawar sha'awa to ran shi ya so abu, saboda haka ba ikrahi ba ne. Mace ce ake iya mata fyaɗe, suka ce ba a wa namiji. Saboda haka akwai lunguna da yawa a cikin babin, da haka malamai ne wanda suke sun kai sun kawo suke kutsa shi. Saboda haka ina wa kaina nasiha da ‘yan uwa masu saurare na kai tsaye ko daga baya cewa ka kiyayi shiga cikin masa'il wanda suka shafi irin wannan. Da zaran wani malami ya faɗa, mutane su dinga tsoma baki suna ta harin fita hazo ba gani. Wato yana daga cikin fitinar da muke fama da ita a wannan yanki namu na duniya arewacin Najeriya shine tsoma bakin kusan kowa akan komai, ba wai akan addini ba kawai. Kowa yana da ‘yancin, saboda an ce demokaradiyya ce, ya sa baki akan abin da bai sani ba. Masu magana akan tattalin arziki ba su san shi ba, masu magana akan siyasa ba su sani ba, masu magana akan likitanci da bincike akan magunguna ba su sani ba, masu magana akan tsaro da harkokin tsaro ba su sani ba. Haka addini, duk muna sa baki akan waɗannan abubuwan ba tare da ilimi ba. Har ya zama masu ilimin sun haƙura sun koma gefe kawai sun yi takumi suna kallon mu, sai dai mu jahilan gari mu ta surutu har aka samu wasu da ake cin masu fashin baki, ba fa su san baki ba, ba za su fasa shi. Mutum wani yana jin ka professor ne shi akan peace studies, kai kuma ka zo kawai an kira ka kawai saboda wani ɗan jarida ya san ka kana magana akan harkar tsaro da samar da zaman lafiya, sai ya ji kamar zuciyar shi ta fashe saboda takaici, ya ji kamar hawan jinin shi zai tashi. Wani masanin alkur'ani ya ji ka kai baka san alkur'ani ba, kana ta magana akai. Wani masanin ilimin tattalin arziki ya ji kai ɗan jagaliya kana magana akan tashin dala da saukarta. Wani irin bakin ciki yake ji jama'a? Kowannen mai kwatanta idan ya ji ana magana akan abin da ya sani, ya ji kuma wanda yake magana bai san shi ba, ya kake jin bakin ciki? To haka kai ma idan kana shiga harkar wasu suke ji. Haka jama'a, mu tsoron Allah mu kiyaye irin waɗannan abubuwa. Kuma wannan babban wanda ke da laifi a wannan shine gwamnati, ita ce ta bar komai babu regulation, komai kowa na iya tsoma baki akai. Ya kamata ya zama akwai dokoki da ake aiwatar da su wanda za su hana mutane shiga shara ba sharu, wanda za su hana mutane kutse a cikin harkar da ba tasu ba, wanda kuma duk wanda ya kutsa a bi ka'idar doka a mai hukuncin doka tanada. Allah ya kyauta. Don ina ganin bari mu saurara a nan saboda kudin lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. مت اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.